نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرتم أن اقتداء الصراط المستقيم bayani ya gabata akan cewa Allah madaukaki ya faɗa a wurare da yawa a cikin littafin Al-Qur'ani lalle Yahudawa suna kirkiro ƙarya suna danganta ta ga Allah madaukaki Yahudawa suna jingina ƙarya ga Allah madaukaki Allah ya faɗi haka a cikin ayoyi da dama na littafin Al-Qur'ani kuma mun kawo misali da wani littafin da suke kiransa da suna Talmud sun jingina wannan littafin ga Allah madaukaki kuma suna cewa littafin Talmud tsarkinsa ya fi ma littafin At-Taura wannan hujja ce da take tabbatar da abin da Allah ya faɗa a kansu kuma darasi ya gabata akan cewa annabi Muhammad ya yi maganganu da yawa a cikin hadisai masu yawa Allah misali annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tatba'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza nan gaba ku musulmai za ku bi tafarkin wadanda suka gabace ku daidai wa daida a wata riwayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la taquma sa'atu hatta ta'khudha ummati ma'khadha al-qurun duniyan nan ba za ta zo karshen ta ba sa'ar karshe ba za ta zo ba face al-umma ta inji annabi Muhammad sai sun riki kowace halaka wacce al-ummomin farko suka rike annabi ya faɗi irin waɗannan maganganu a hadisai masu yawa ingantattu manzon Allah ya ce dukkan wata halaka wacce magabata suka rike to kafin duniyan nan ta ƙare al'ummarsa musulmai kenan sai sun yi riko da wannan halaka manzon Allah ya ce duk inda kafiran farko suka kai ga barna to kafin ƙarshen duniya al'umar annabi Muhammad sai sun kai wannan level din na fasadi. A wannan lokaci sahabbai sun yi wa annabi tambaya, qalu ya rasulullah, waɗanne mutane ne kake buga misali da su, al-yahudu wan nasara, yahudawa da nasara kake nufi? Qala, sai manzon Allah ya ce, faman, to in ba su ba, waɗanne mutane ne ake misali da su? Hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 7320, sahihu Muslim, hadisi na 2669, al-musnad littafin al-imam Ahmad bin Hanbal, da littattafan sunna da yawa. Ashe kenan, idan ya kasance Yahudawa sun jingina ƙarya ga Allah da manzannin Allah, to annabi Muhammad ya ce wannan fasadin ma al'ummarsa sai ta yi irin shi. Ma'ana, cikin musulmai za a samu waɗanda suke ƙirƙiro ƙarya suna jingina ta ga Allah maɗaukaki, sai dai kuma cikin falalar Allah da rahamarsa, manzon Allah ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce, yana cewa inna Allah la yajma'u hadhihi al-ummati ala balala, Allah ba zai tattara al'ummarsa gaba ɗayansu ya ɗora su akan ɓata ba, komai runtsi, komai lalacewan zamani. Manzon Allah ya ce ba a rasa samun na kirki, Allah ka samu na cikinsu. Annabi bai dakata ba sai da ya ce wa inna Allah la yazalu yagrisu fi hadha ad-dini garsan yasta'miluhum fihi bi ta'atihi, wannan addinin da kuke gani har duniya ta zo ƙarshenta Allah ba zai gushe ba, yana yin dashen mutanen kirki a cikinsa. Waɗannan mutane da Allah yake dashensu, yana amfani da su ne ta wajen raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me yasa annabi ya ce za a ringa dashe? Hadisan manzon Allah sun tabbatar mana da cewa duk inda kafiri ya kai ga makura na kafirci, duk wani irin nau'i na sabon Allah, dukkan wani salo na fasadi da kafirai suka yi, musulmai sai sun yi irin shi. Annabi ya faɗa, maganar ba makawa, magana ce da babu ƙura a kanta. Hadisan sun wuce, adadinsu ya wuce yadda musulmi zai yi shakka ko ya musanta. To duk da haka sai annabi ya ce Allah ya yi alkawari ba zai tattara al'umar annabi Muhammad ya ɗora su a kan ɓata ba, duk inda al'amari ya kai ga lalacewa ba a rasa na kirki waɗanda Allah yake da shansu. Dashe, ashe kana iya samun mutum ya fito cikin gida mara tarbiyya, gida mara aƙida, Allah maɗaukaki ya zuba ma rayuwarsa albarka, ya tashi da karatu na sunnar annabi Muhammad. Ba sharadi ba ne ka ce na gada ubana ma gado ya yi. Manzon Allah ya ce Allah zai dinga dashen mutanen kirki har tashin kiyama, dashensu ake. Ka duba sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 2848. Don haka babu shakka, kamar yanda Yahudawa suka jingina ƙarya ga Allah da annabawansa, haka nan za a samu musulmai da za su jingina ƙarya ga Allah da kuma annabawansa. Mu je ga littafin, shi ne abinda Sheikhul Islam yake cewa, fa amma tahrifu ta'wil, ta sashin koyi da Yahudawa a karkata fassaran wata aya, fa kasirun jiddan, wannan musulmai da yawa an samu suna yi. Yahudawa suna lankwasa fassaran aya, in suka tashi fassara littafin Allah maɗaukaki, yana daga cikin nau'uka na jingina ƙarya da suke yi ga Allah, ko dai su yi ma kalmar Allah ƙari, ko kuma su yi ma kalmar Allah ragi, ko kuma su ƙirƙiro wata kalma su ce ta Allah ce, ko kuma wajen fassara kalmar Allah su murda su lankwasa su canza kai da kake sauraro abinda zaka ji daban abinda kuma Allah yake nufi daban waɗannan abubuwa kamar guda hudu ɗabi'u ne na Yahudawa annabi Muhammad yace kuma duk barnan da ba Yahude yayi musulmi sai yayi irin sa kafin tashin kiyama ne Sheikhul Islam yace to wannan ma ta sashin canza fassara abu ne mai yawan gaske wallahi maganar gaskiya ne ka ɗebi littafin tafsiri ka ɗauki littafin tafsiri ka karanta littafin tafsiri da dama za ka taras da taharifu ta'wil an canza fassaran kalmar Allah maɗaukaki wannan bayaninsa yana tafi nan gaba insha Allah وقدب تليت به طوائف من هذه الأمة ابن تيمية يتي أكوي جماعة تكين الأمر النبي محمد ودن دا أكا جرب چيسو دوان موغوة لبيع إرن تا يهودو تا چنز فسر كلمر الله مدوفكي يتي وأما تحريف التنزيل أما تساشن كركتر دا كلمر الله دنگا بعد ينتا wannan an same shi ta sashin sunna ba a same shi ta sashin alqur'ani ba faqad waqa fi kaseerin minan nasi da yawa an samu mutane musulmai wadanda yuharrifuna alfazar rasul suke canza lafuzzan annabi muhammad ga yanda lafazi yazo a cikin hadisi amma za su canza shi wayarguna alhadisa bi riwayatin munkira su ruwaito hadisai riwayoyi marasa kyau su jingina su ga annabi Muhammad wa in kana aljahabiza yadfa'una zalika ko da shike an samu manyan malamai a tarihin musulunci waɗanda suka yi tsaye wajen kariya ga hadisan annabi Muhammad idan aka ce aljahabiza jam'u ne na jahbiz babban malami wanda duniya ta san shi shi ake ce ma jahbiz ko jahbaz aljahabiza a tarihin musulunci an yi fitattun malamai sanannu shahararru waɗanda suka sadaukar da rayuwansu ta wajen hidima game da kare sunnonin annabi Muhammad ta inda duk aka samu wani hadisi za su yi ƙoƙarin ba shi kariya su yi tankaɗe ma hadisan manzon Allah su ware na ƙarya waje guda su tabbatar da hadisan gaskiya akwai littattafai musamman da aka rubuta in kana so ka san hadisan ƙarya ka nemi kitabul abatil sunan littafin kenan kitabul abatil littafin ƙarerake tsawon tarihin musulunci mutane ne da sunan musulmai suka kirkiro ƙarerake suka jingina su ga annabi Muhammad malaman nan suka ce mu ko ba za mu bar duniya ba face mun yi wa sunnar annabi Muhammad hidima sai mun yi tankaɗe da rairaya mun ware hadisan gaskiya daga na ƙarerake daga cikin waɗanda suka yi musulunci wannan hidima akwai Al-Hafiz Al-Hassan bin Ibrahim shekarunsa 887 da mutuwa yanzu shi ya rubuta littafin kitabul abatil akwai al-mawdu'at littafin ibnu al-jawzi kitabul mawdu'at shi ma littafinsa ya tattara ƙarerake da aka jingina su ga annabi muhammad ibnu al-jawzi ya mutu hijira na da shekara 597 shekarunsa 833 da mutuwa kenan Allah ya masa rahama ko da shike daga cikin littattafan da aka rubuta shi da ya tashi rubuta littafin nasa yayi abinda Bahaushe yake cewa kwasan karan mahaukaciya hadisin da ma yake ganin alamar akwai ƙarya to zai jefa shi a cikin wannan littafin don haka idan kana da wannan littafin akwai buƙatar kuma ka dada samun ta haƙiƙi na wasu malamai domin a cikin littafin nasa akwai hadisai ingantattu waɗanda ya zuba a ciki shi a nasa tunani ba su inganta ba misalin su akwai riwaya ta al-Imam Muslim hadisin Abu Huraira wanda annabi yake cewa in talat bika mudda aw shaka an tara qauman yaghduna fi sakhati Allahi wa yaruhuna fi la'natihi. Annabi yake ce ma Abu Huraira, idan rayuwa ta maka tsawo, in ka dade a duniya baka mutu ba, nan gaba zaka ga wasu mutane, waɗannan mutane suna sammako ne a cikin fushin Allah su yi yammaci a cikin la'antar Allah, da safe suna cikin fushin Allah da yamma kuma Allah ya tsine musu albarka. Annabi ya ce ka san siffan su, bari in gaya maka, amma babu su yanzu, nan gaba in rayuwa ta maka tsawo zaka gansu. Siffar su ita ce fi aidihim mislu aznabil baqar, in suna tafiya a titi zaka gansu da dorina, kaurin sa ya kai jelan saniya. Zamanin ya zo ko kuwa? Hadisin nan yana cikin Sahihu Muslim, amma Ibn al-Jawzi ya jefa ce a cikin al-Mawdu'at saboda sauri na yayi tankade ga hadisan Annabi Muhammad. Akwai littafin al-Imam Suyuti, shi ma ya rubuta ne akan ƙarerake da aka jingina wa manzon Allah. Al-Imam Suyuti ya mutu hijira na da shekara 911, yanzu shekarunsa 519 da mutuwa. Allah ya masa rahama. Sunan littafin Al-Ali'ul Masnu'a fil Ahadisil Mawdu'a, duwatsu masu kyalli. Amma in ka duba da kyau zaka taras ƙarerake ne aka jingina ga Annabi Muhammad, wato daga nesa sai ka hangi magana tana kyalli, in ka zo kusa sai ka same ta maganan baƙaƙirin ce. Akwai wani malami da ake kiransa As-Sagani, ya mutu hijira na da shekara 650, shekarunsa 780 da mutuwa, yanzu Allah ya ji kansa. Ya rubuta Ad-Durrul Multaqat fi Tabyinil Ghalab Al-Allama Ribaddin Abil Fadl Hasan bin Muhammad As-Sagani, shi ma littafin ya tattara hadisan ƙarya ne. Akwai kuma littafin Ibn Iraq, wani malami da ya mutu shekara 467 da suka wuce, hijira na da shekara 963, sunan littafin Tanzihu Shari'atil Marfu'a an al-ahadith al-mawdu'a, shi ma littafi ne da ya tattara hadisan ƙarya. Akwai kuma Tazkiratul Mawdu'at littafin Al-Muqaddisi, shekarunsa 923 da mutuwa, yanzu Allah ya masa rahama. Shi ma littafin nasa ya kunshi hadisai ne na ƙarya da aka jingina su ga manzon Allah. Akwai Muhammad bin Tahir wanda ya mutu hijira na da shekara 986, shekarunsa 444 da mutuwa, yanzu sunan littafin Tazkiratul Mawdu'at, shi ma littafi ne da ya kunshi ƙarerake waɗanda aka jingina su ga Annabi Muhammad. Akwai Al-Mawdu'at har ilau, littafin Al-Sheikh Aliyul Qari Al-Hanafi, ya mutu shekara 416 da suka wuce, shekara ta hijira 1014 da suka wuce da aka ya rasu. Sunan littafin nasa Al-Mawdu'at, shi ma littafi ne da ya kunshi ƙarerake waɗanda miyagun malamai suka jingina su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Al-Fawa'idul Majmu'a fil Ahadisil Mawdu'a, littafin Al-Imam Al-Hafidhul Allama Ash-Shawkani wanda ya mutu shekara 180 da suka wuce, hijira na da shekara 250, Allah ya masa rahama. Shi ma littafin nasa akwai gyara, ya kunshi wasu hadisai waɗanda ba a cewa ƙarerake ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma littattafai irin na Al-Imam As-Sakhawi wanda ya mutu shekara 528 da suka wuce, sunansa Al-Maqasidul Hasana fil Ahadisil Mushtahira, shi ma littafi ne da ya kunshi ƙarerake waɗanda aka jingina su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai Kashful Khafa wa Muzilul Iltibas, littafin Al-Ajaluni, ya mutu shekara 268 da suka wuce. Sannan ga littafin fitaccen malami wanda ya rasu kwanakin nan, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya masa rahama, Silsilatul Ahadithu Da'ifa, da Da'iful Jami'i Saghir, da Da'ifu Sunan Abi Dawud, gaba ɗaya littafan sunan na sai da ya ware hadisai marasa kyau ya fitar da littafansu musamman. Akwai wani malami da ake kiransa Al-Halabi, ya rubuta mawsu'atul ahadisi wal athari da'ifa a cikin mujalladi 15. Waɗannan littattafan da muka kirga gaba ɗaya malamai sun rubuta ne saboda su nuna wa mutane ƙarerakin da aka rubuta aka jingina su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kun ga kenan maganar da manzon Allah ya faɗa dai ta tabbata gaskiya. Yanda aka samu Yahudawa sun kirkiro ƙarya, sun jingina ta ga Allah, suka yi ma annabawan Allah ƙarya, Annabi ya ce haka ne za a samu musulmai waɗanda za su aikata. Don haka yasa aka saka mana Fatiha a cikin sallar mu, kullum mu dinga addu'a اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو صلى كدنغ روقون الله har ka gama rayuwarka a duniyar nan, baka auka ma dayan al'umma biyu din nan da annabi ya mana gargadi akan su ba. Allah shi samu iya. Manzon Allah ya faɗa kuma abin yana tabbata. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafin dan ya nuna maka abubuwan da Yahudawa suka aikata, kai kai kokari ka nisance su. Idan ka nisance su shine zaka kasance cikin al'umar Annabi Muhammad a ranar tashin kiyama, bi ma'ana cikin waɗanda za su samu tsira daga cikin mabiyan manzon Allah. Muje karatu. Yace wa in kana al-jahabiza yadfa'una zalika, an samu manyan malamai a tsawon tarihi waɗanda suka dinga kariya ga hadisan manzon Allah. Wa rubbama yutawilu ba'dhum, akan samu wani fantareren musulmin ma wanda zai yi ƙarfin hali ila tahrifit tanzil, shi ayar Qur'anin ma zai canza. Bayan jingina ƙarya ga Annabi Muhammad, ana ma samun musulmin da zai iya ƙoƙari, don ba zai iya ba, amma zai yi ƙoƙari ne. Me yasa ba zai iya ba? Domin Allah ya yi alƙawari zai kare ayoyin Al-Qur'ani. Don haka babu wani ɗan adam da ya isa ya yi ƙari ko ya yi rai, sai dai ya mata Qur'ani ɓarna ta wajen fassara. Wa in lam yumkinhu zalika, shi yasa Sheikhul Islam yace ko da shike ba zai iya canza ayar Al-Qur'ani ba, amma dai an samu waɗanda suka yi ƙoƙarin barnata Al-Qur'anin ba su iya ba. Ya bada misali yace kama qara'a ba'dhum, akwai wani mugun malami da yazo karanta wannan aya wa kallama Allahu Musa taklima, sai ya canza ma kalmar Allahu bamma ya sanya mata fatha wa kallama Allah Musa taklima, wasali ya canza. Amma duk da haka al'amarinsa bai kai nesa ba, don babu ɗan adam da yake iya barna cikin Al-Qur'ani. Wa kallama Allah Musa taklima, abinda Allah ya faɗa kenan, Allah ya yi magana da Annabi Musa taklima, matuƙar magana, haka Allah ya faɗa. Sai malamin ya ce a'a, saboda aqidarsa tana nuna cewa ba a jin maganar Allah, bi ma'ana Allah bai magana, sai ya canza wasalin Allahu ya koma fatha wa kallama Allah Musa, sai ya zama Musa huwa al-mukallim mutakallim, Musa huwa al-mutakallim wa kallama Allah Musa taklima, Musa ne yayi magana da Allah iyakar magana ba Allah ne yayi magana da Annabi Musa ba. Wa amma layyul alsina, Sheikhul Islam yace ta wajen lankwasa harshe, bima yuzannu annahu min indillah, a faɗi magana mai jinta ya ɗauka magana daga wajen Allah take, fakawab'il wabba'in al-ahadis, kamar yanda masu ƙagene suke ƙirƙiro hadisai ala rasulillahi su jingina su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wato yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, zunubinsa yana da girma a wajen Allah. Mutum yayi ƙarya, ya jingina wannan ƙaryar ga Allah ko ya jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam, zunubin wallahi muninsa ya kai makura. Akwai ayoyin alqur'ani da suke nuna maka cewa zunubin yana da girma. Misali a suratul an'am aya ta 144, Allah ya ce faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi ilmin. Wa yafi zalimci fiye da mutumin da ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah, yayi wannan ƙaryar ne kawai don ya batar da mutane ba tare da wani ilimi ba. Allah yana nuna cewa babu wanda yafi zunubi, babu wanda yafi zalimci kamar wanda yayi masa ƙarya. A suratu Zumar aya ta 60 kuma Allah ya ce wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala allahi wujuhuhum muswadda. A ranar alqiyama zaka ga fuskokin waɗanda suka yi ma Allah ƙarya da launin baki, ba sai an gaya maka ba, da kaga fuskar maƙaryaci zaka gane. Yawma tabyabu wujuh wa taswaddu wujuh. Allah ya ce wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala allahi wujuhuhum muswadda. Waɗanda suka yi ma Allah ƙarya a ranar alqiyama, da kaga fuskokin su zaka gane bakake kirin Allah shi kuma na kariya. Shi kuwa ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zunubinsa daidai yake da ƙarya ga Allah madaukaki, babu bambanci da wanda ya ma annabi ƙarya da wanda ya yi ma Allah ƙarya, zunubin su guda ne. Me yasa? Saboda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Duk mutumin da yayi wa annabi ƙarya, to tamfar yayi ma Allah ƙarya ne, dan duk abin da ya fito bakin manzon Allah wahayi ne daga Allah madaukaki. Bare kuma an samu hadisi mutawatir, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna kadhiban alayya laysa ka kadhbin ala ahadin. Kirkiro ƙarya a jingina ta gare ni, zunubinta girmanta ba kamar a kirkiro ƙarya a jingina ta ga wani mutum bane. Manzon Allah ya gaya masa habbai, wallahi Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kirga sahabban da suka ruwaito wannan maganar daga bakin manzon Allah, adadin su ya kai mutum 93, a cikin mutum 700 ne babu. Har ma malaman sunna suna cewa babu wani hadisi wanda ya samu sahabbai da yawa sun ruwaito shi irin wannan hadisin daga annabi Muhammad. Manzon Allah ya ce inna kadhiban alayya laysa ka kadhbin ala ahadin. Yin ƙarya gare ni ba kamar ayi ƙarya ga wani mutum bane. Faman kadhaba alayya muta'ammidan, wanda ya min ƙarya da gangan, falyatabawwa maq'adahu. tsohuwar hadisi na 6519. Sahabban annabi Muhammad sun kai mutum 93 waɗanda suka ruwaito wannan hadisi. Yin ƙarya ga annabi Muhammad, zunubinsa yana da girma a wajen Allah maɗaukaki. Manzon Allah ya ce, har in za ka min ƙarya, to ka yi shirin wurin zamanka a wutan jahannama tun baka mutu ba. Sharadinsa inda gangan aka yi, domin Allah tuni ya gafarta wa musulmai abinda suka aikata na kuskure ko mantuwa, ko a hali na rashi sani ko an tursasa. Akwai wani malami da ake kiransa Abu Shahab, littafinsa Al-Wasiq, littafin da ya rubuta akan matsalolin hadis, shafi na 335, yace wannan hadisin waqad ruwiya min turuqin mutakasira hatta qala al-ulama innahu mutawatir. Wannan hadisin an ruwaito shi ta hanyoyi da yawa daga bakunan sahabban annabi Muhammad, har malamai suna cewa hadisin nan mutawatir ne, ya wuce a ƙaryata shi. Wa fi ma'ana al-kadhibi 'ala an-nabi al-kadhibu 'ala as-sahaba wa tabi'in. Malamai suna cewa ba ma ƙarya ga annabi Muhammad ba, yin ƙarya ga sahabban annabi Muhammad ko yin ƙarya ga tabi'ai, wala siyama fi ma la majala lir-ra'yi fihi, musamman matsaloli da suka shafi aqida wanda sahabi yayi magana a kai da jin maganar kasancewa babu ra'ayi a ciki, magana ce da ya jita daga bakin annabi Muhammad. Idan ka ji magana daga bakin sahabi, ka guji ƙaryata shi, kuma ka guji yin ƙarya da danganta ta ga sahabin manzon Allah ko kuma wani tabi'i. Li'anna lahu hukmul marfu' ila nabi, zaran sahabi ya faɗi wata magana, to ana ɗaukan wannan magana fa ya ji ta ne daga wajen manzon Allah. Domin aqida ta malaman sunna, duka sahabban annabi Muhammad dukkansu suna da adalci, babu makaryaci cikin sahabban annabi Muhammad. Don haka in sahabi ya faɗi wata magana, ɗaukanta ake. Wa kathirun min al-fuqaha'i yu'tabaru qawluhum hujja fi tashri'i, malamai hatta na fiqhu, malaman farko tabi'ai, idan ka duba littafin fiqhu zaka gani, wato idan aka ce tabi'i ya faɗi wata magana, to akan dauke ta har ma ayi shari'a da ita. Me yasa? Saboda manzon Allah ya ware al'umma kashi uku, yace mafificin halitta, mafificin ƙarni na ɗan adam shine ƙarnin da annabi ya zamani da su, sahabbansa, sannan waɗanda za su biyo bayan su, sannan waɗanda za su biyo bayan su. Kaga wato mataki uku, da mataki na sahabbai waɗanda annabi ya zamani da su, da mataki na tabi'ai, da kuma mataki na tabi'in tabi'ai. Hawa uku din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace, in ka dubi tarihin dan adam, ba a taɓa samun dan adam da yake da kamala, yake da alkhairi irin mutanen da suka yi zamani a tsakanin wannan karni guda uku din ba. Don haka yin ƙarya a jingina ta ga sahabin manzon Allah, ko a jingina ta ga wani tabi'i ko tabi'in tabi'i, haƙiƙa zunubin yana da girma a wajen Allah maɗaukaki, bare kuma a jingina ƙaryar ga annabi Muhammad. Malamin nan yace, ajma'a jumhurul ulama'i ala anna al-kadhiba ala rasulillahi min al-kaba'ir, akasarin malaman sunna sun ce yin ƙarya ga annabi Muhammad yana cikin al-kaba'ir, manyan zunubai. Wala yakfuru fa'ilu zalika, amma mutumin da yayi ƙaryan ba a cewa yayi ridda. In mutum ya kirkiro ƙarya, ya jingina ta ga manzon Allah, wannan mutumin haƙiƙa yayi al-kabira. Manzon Allah yana cewa ya shirya wurin zamansa a jahannama kafin ma ya bar duniya. Amma duk da haka akasarin malaman sunna suna cewa wannan mutumin bai yi ridda ba, illa idza kana mustahillan lil kadhib alayhi, sai fa idan ya bude baki ya ce halal ne ayi ma annabi ƙarya. Idan ya halatta yin ƙarya ga manzon Allah, to a wannan lokacin yayi ridda. Akasarin malaman sunna haka nan suke faɗa,
sai malamin yace wa qala al imam abu muhammad al juwayni daga cikin fitattun malaman musulunci mazhabar al imam shafi'i akwai wani malami da ake kiransa al imam al juwayni yana daga cikin fitattun malamai a tarihin mazhabar ash-shafi'iyya shi kam yace yakfuru man ta'ammada al kadhiba ala rasulillah wanda da gangan ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga annabi Muhammad wannan mutumin ya yare ta kafiri shi fahimta sake naqala zalika anhu ibnuhu imam al-haramai wa qala innahu lam yarahu li ahadin min al-ashab dansa yake bada labari domin dansa shi ma malami ne ana kiransa imam al-haramai yana cewa duka mazhabar al-imam shafi'i babu wani malami da ya bada irin wannan fatawa cewa mutumin da ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga annabi Muhammad ya yi ridda in banda baban shi ne shi kadai al-imam al-juwayni babansa ne kadai a cikin fitattun malamai na tarihin musulunci a mazhabar shafi'iyya da yake cewa ƙarya da gangan ga annabi Muhammad ridda ne وأنه حقوى من والده ووافق الجويني على هذه المقالة باشي كتا يفتوى أنه مغنم بأس أهو تاريه مسلنج أمذهب المالكية ما أقول مالمي لأي كرس الإمام ناصر الدين ابن المنير وأنه مالمي مالمي نفتتش شهرر تنني لقد انفتتش مالمي أتاريه مذهب الإمام مالك الله يجي كان سأل ابن المنير yana cewa wanda duk yayi ƙarya da gangan ga annabi Muhammad shi ma kafiri ne yayi ridda ya fita musulunci fahimtar sa ta zo daya da al-imam abu muhammad al-juwayni na mazhabar shafi'iyya haka nan ta sashin mazhabar al-imam ahmad bin hanbal an samu malamai waɗanda suke ganin babu shakka wanda yayi ƙarya ga manzon Allah yana fita musulunci ووافقهم الامام الذهبي ان كان قرنت لتافن تاريخي وتيلس ذاك سنوا اكي نهي ده الامام الذهبي الامام الذهبي في تتشن مالمين تاريخي فهمت السكينن دم متمن ده يجنجن قريا ده غنغن النبي محمد في تعمد الكذب في الحلال والحرام وان متمن يافي تمسلمي وشين ده كاسكي فدين wannan magana ko da shike akasarin malaman sunna fahimtar su ita ce yin ƙarya ga annabi babu shakka zunubi ne mai girma amma mutumin da ya ƙarya ga annabi da gangan bai fita musulunci ba sai dai fa an samu ɗaiɗaikun malamai a tarihin musulunci waɗanda suke ganin su kan ana su fahimta wanda duk yayi ƙarya da gangan ga annabi Muhammad yayi ridda akwai wata aya da take suratul nahl aya ta 105 suka ce kaje ka dubi wannan aya in ka karanta ta sai mu ji me fahimtan ka Allah yake inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna bi ayati Allah inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna bi ayati Allah waɗanda suke kirkiro ƙarya ai kawai waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah bane sai Allah yace wa ulaika humul kadhibun wadannan sune makaryata malaman suka ce to wannan aya kuwa ai ta rafa gardama wanda ke kirkiro ƙarya wanda bai yi imani da ayoyin Allah bane idan ko mutum bai yi imani da ayoyin Allah ba ina matsayin sa kaga wannan mutumi murtaji faqad nafatil ayatu al-iman amman yaftari al-kadhiba ala Allah wannan aya ta kore samuwar imani ga wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah madaukaki wal kadhiba ala rasuli kadhbun ala Allah wanda yayi wa annabi ƙarya yana daidai da wanda yayi ma Allah ƙarya sai yace la'alla muradu haula man istahalla dalika babu mamaki abinda malaman suke nufi shine halatta ƙarya ga Allah ko ga annabi Muhammad aw annahum qaluhu ala sabilil mubalaga fi zajr wa tanthir minhu ko kuwa sun ce yin ƙarya ga Allah da kuma yin ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gangan yana fitar da mutum daga musulunci sun faɗi haka ne saboda tsawatarwa da tsoratarwa ga musulmai da kuma nuna musu darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لأن الأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أكيدر مالمي فهمتر مالما السنة مصيوة بسا دوغرو دآيوين القرآن مصيوة دكما حديثا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهمتر سئتتي متمند يأيك تأبند أكيتيم الكبيرة yayi babban laifi amma bai fita musulunci ba saboda haka don kai ƙarya ga annabi Muhammad kai babban zunubi amma ba a cewa kai ridda wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman sunna sai fa in ka halatta yin ƙarya ga Allah ko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan matsalar kenan to wanda ko aka tabbata malami ne da yayi wa annabi ƙarya shin za a sake daukan maganar sa a duniya wannan kuma hukuncin sa daban malamin nan yace walamma wa lil kadhib ala rasulillahi min ifsad fi shari'a yin ƙarya ga annabi Muhammad barna ne ga shari'ar musulunci wa ibtal fi din kokarin bata addini ne a bisa ga wannan dalili sahaba jumhurul muhaddisin ila anna man kadhiba fi hadisin wahidin fusika wanda yayi ƙarya a hadisi daya to wannan mutumin ya samu shaidan fasikanci har abada wa ruddat riwayatuhu ba a sake daukar maganar wannan malamin a zamanin fada kenan da za a samu shaidar cewa malami yayi wa annabi ƙarya guda daya wannan malami za a rubuta tarihin sa a ƙare shaidar kalmar fasiki ne don haka ba a sake daukar maganar wannan malami har abada domin ya samu wata bakar shaida na yin ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa batala al-ihtijaj biha da zai kafa hujja ba a daukan hujjar sa wa in taba wa hasuna taubatuhu koda wannan malamin ya tuba koda malamin ya tuba a gaban jama'a ba za a sake daukan maganar sa ba har abada tunda har an samu ya taba yin ƙarya ga annabi Muhammad ba a sake daukan hadisin wannan malamin daga cikin waɗanda suke da wannan fahimta akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a Allah ya masa rahama akwai Abubakar al-Humaydi da As-Sayrafi da kuma al-Imam Sam'ani waɗannan malamai sanannu a tsawon tarihi malaman sunna suna cewa duk malamin da aka samu shaidar cewa ya taba yi wa annabi Muhammad ƙarya sau ɗaya wannan malamin ba a sake daukan maganar sa har abada koda ya tuba kuma koda an tabbatar da tubar sa tayi kyau fahimtar su kenan amma al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa wanda yayi ma sahihu muslim sharha yana cewa al-mukhtar al-qat'u bi sihhati tawbatihi fi hadha wa qabuli riwayatihi ba'daha idha sahhat tawbatuhu bi shurutihi matakar an tabbatar da cewa wannan malamin tuban sa ta inganta to bai kamata a ce ba za a sake daukan maganar sa ba tunda an tabbata tuban sa ta inganta daidai ne a karbi hadisin da zai ruwaito ko wata magana da zai fada fahimtar al-Imam an-Nawawi wa mazhabul jumhur ahwat lil hadis mafi yawan malamai suna daukan fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal a tarihin musulunci da zaran an samu shaidar cewa malami ya taba yin ƙarya sau ɗaya ga annabi Muhammad wannan malami har abada ba a daukan maganar sa ko da tubar sa ta inganta akasarin malaman sunna fahimtar su kenan kuma abinda suke aiki da shi kenan me yasa saboda tace hadisan annabi Muhammad a tabbatar da cewa abinda yake isa ga al'umma gaskiya ne wanda fa aka samu yayi ƙarya guda ɗaya kenan ga annabi Muhammad hanyoyin ƙarerakin nan ga manzon Allah suna da yawa maganganu suna tafi insha Allah a takaice wannan yana nuna maka cewa malamai kafin su ɗauki maganar wani mutum malamai na sunna to fa sai sun auna maganar sa da ayar al-Qur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad me yasa saboda guje ma ƙarya ga annabi Muhammad, don annabi ya ce duk wanda ya masa ƙarya da gangan to ya yi tanadin mazauninsa a cikin wuta, Allah shi mana kariya. Malaman sunna abinda suke kwadaitar mana shi ne soyayyarmu ga annabi tafi tsanani akan son kowane malami. Duk malamin da ya faɗi wata magana ba a ɗaukan maganarsa sai an auna ta da ayar Al-Qur'ani da kuma hadisin annabi Muhammad. Wannan fa shine adalci. Me yasa? Saboda hadisan manzon Allah da dama da suka gabata waɗanda muka karanta, saboda guje ma ƙarya ga annabi Muhammad. Zan ba ku misali guda, misali da ake da salatul fati. Akasarin malaman sunna abinda yasa suka ki ɗaukan salatul fati saboda rashin ɗaukan sikeli na dacewa da gaskiya yadda tsawon tarihi ya shaida. Akwai abubuwa kamar guda bakwai, kuma yana da kyau ka yi makanka adalci kamar yadda Allah Maɗaukaki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kada kiyayyarka da wani mutum ta hana ka yin adalci. Allah ya ce adalcin nan shi yafi nuna cewa kana kusa da tsoron Allah. Adalci shi ke nuna cewa kai mutumin kirki ne, kai mai tsoron Allah ne. Don haka ko da mahaifinka ne ya yi laifi, in aka ce ka ba da shaida za ka ce baba ya yi laifi. Wannan shi ne adalcin da Allah yake nufi a cikin Al-Qur'ani. Kada son ka ga wani malami ya sa ka ki gane abin da mutane suke faɗi tattare da maganarsa. Akwai abubuwa kamar guda bakwai da malamai suke magana tattare da salatul fatih. Ka yi ƙoƙari ka rike waɗannan abubuwa guda bakwai. Idan ka sama musu kariya, to salatul fatih din nan babu shakka daidai. Idan baka sama musu kariya ba, to sai ka yi hattara da hadisin annabi Muhammad, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kai ba wannan ba ma. Akwai ma hadisin da yake sahihu Muslim, hadisin Samura bin Jundub. Manzon Allah ya ce man haddasa anni bi hadisin yara annahu kadhub, wanda ya bada labari game da ni yace ni na ce, kuma labarin da ya bayar din nan a tunaninsa anya labarin nan ko ya tabbata, yana shakka. Shakka ta shiga maganar da kake bayarwa game da annabi Muhammad. Manzon Allah ya ce fa huwa ahadul kadhibin, to yana cikin dayan makariyata waɗanda aka ce su yi tanadin mazauninsu a wutar jahannama. Wato magana idan akwai alamar shakka ma a kanta, wannan magana karka jingina ta ga manzon Allah. Ba ma magana da kai ka tabbatar ma ƙarya ce ba. Ka duba sahihul jami'i saghir, hadisi na 6199. Don haka yasa malamai suke cewa hadisi da'ifun, ba a amfani da shi. Me yasa? Saboda hadisi mai rauni akwai shakka a kansa. Inna shakka inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Shakka yana daga cikin abubuwan da annabi yake cewa mutumin da ya faɗi magana da tare da shi yana tare da ita, wannan mutumin shi ma hukuncinsa hukunci ne na shi ma yana cikin makareta. Matsala ta farko a cikin fatawa Lajnati Da'ima mujallal na 2 shafi na 325 aka ce yadda'i Ahmad al-Tijani bi annahu qad iltaqa bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam liqa'an hissiyan madiyan. Sheikh Ahmad al-Tijani ya sadu da annabi Muhammad ido da ido, gaba da gaba, ba a mafarki ba. Wa annahu kallamahu mushafaha, ya yi magana da annabi Muhammad baki da baki. Wa annahu qad ta'allama min an-nabi, annabi da kansa ya koya masa salatul fati. Wannan ita ce magana ta farko. Kai bincike shin wannan magana da ake faɗa haka ne ko a'a? Wallahi maganar gaskiya ce. To abin da yasa malaman sunna suke guje ma salatul fati, shi Sheikh Ahmadu Tijani an haife shi ne a ƙasar Algeria. Hijira na da shekara 1150 kenan bayan mutuwar annabi Muhammad da shekara 1040 aka haifi Sheikh Ahmadu Tijani. ya kuma hadu da annabi Muhammad ba a mafarki ba, ya kuma bashi wannan salati. Wannan magana tana buƙatar a sama mata hujjoji, kamar yanda ake samun hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A sama ma wannan magana hadisi, ko a sama mata madogaro mai ƙarfin gaske wanda ɗan adam da ya ji ta zai ɗauka. Na biyu, inna rasula sallallahu alaihi wasallam kad akhbaraku, annabi ya bashi labari bi anna almarrata alwahida minha, wanda ya karanta salatul fatihi sau ɗaya tak ta'adilu min alqur'ani sitta marratin, yana daidai da karatun alqur'ani sau shida. Waɗannan maganganu ba sabbi bane gare ku, amma min biyo ne saboda karatu ya biyo kansu. Karanta ta sau ɗaya yana daidai da karanta alqur'ani sau shida. Na uku, inna rasula sallallahu alaihi wasallam kad akhbarahu marratan thaniya, annabi ya bashi labari karo na biyu bi anna almarrata alwahida minha, idan aka karanta salatul fatihi sau ɗaya ta'adilu min kulli zikirin, yayi daidai da ladan kowane zikiri, wa min kulli du'ain, da kuma ladan kowace addu'a, kabirin aw sagirin, komai girman wannan addu'an kuma komai kankantanta, wa min alqur'ani, kuma ladan yana daidai da karatun alqur'ani sittata ala bi marra sau dubu shida. Me yasa? Li annahu min al-azkar, saboda yana cikin zikiri. Wannan magana ba wani yayi ta ba illa magana tana cikin jawahirul ma'ani mujallal na farko shafi 136. Na hudu, innal fadla la yahsulu biha, koda ka karanta ta ma ba za ka samu ladan ba illa bi sharti an yakuna sahibuha ma'zunan bi tilawatiha, waye baka dan ka karanta salatul fatihi haka nan kurun baka samu lada sai an samu wanda ya baka, shi ma wanda ya baka din nan ya samu izini daga gunwa, daga nan haka har a isa ga shi Sheikhu Ahmadu Tijjani, har a kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matukar ba a samu wannan ba, ka wahala wajen karatun, don kuwa baka da lada. Na biyar, inna hadhihi salatu hiya min kalamillah, salatul fatihi din nan magana ce ta Allah madaukaki, bi manzilatil ahadithil qudusiyya, tana daidai da alhadithul qudusi, hadisin da annabi Muhammad yace qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Wannan magana tana cikin ad-durratul farida mujallal na hudu shafi na 128. Kun ga mun dawo maganar yadda muka faru. Jama'a mu yi adalci, al-yahud sun rubuta littafi suka ce daga Allah ne, ya kamata a ce mu musulmai mun danganta wata kalma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce babu ita a alqur'ani, babu ita a hadisin annabi Muhammad. Na shida, anna man tala salatul fatihi ashara marratin, wanda ya karanta ta sau goma, law ashal arifu billahi alfa alfa sana, da za a samu malamin da yafi kowa ilimi a duniya, yayi shekaru miliyan yana ibada, walam yadhkurha, amma bai taba karanta salatul fatihi ba, kana aksara sawaban minhu, wannan mutumin da ya karanta sau daya a lahira yafi wancan malamin lada. Na bakwai, man qara'aha marratan, wanda ya karanta ta sau daya, kufirat biha dhunubuhu, Allah zai gafarta mar dhunubansa, wa wuzinat lahu sittatu alafin min kulli tasbihin wa du'ain wa dhikrin, waqa'a fil kauni, atattara subhanallahi da akai a duniya, da duk wata addu'a da akai a duniya, da dukkan wani zikiri da akai a duniya, atattara su kaf, ladan mutumin da ya karanta salatul fatihi guda ya ninka tasbihi da zikirin da aka yi na duniya sau dubu shida. Ka duba mustahal kharifil jani shafi na 299. Billahi al-azim, waɗannan maganganu babu ƙarya. Shin yaya za mu yi da wancan hadisin na annabi Muhammad ga hukuncin mutumin da ya yi aiki ma da abin da babu tabbas a kan shi, wanda Allah ke cewa hatta zato da zaka yi aiki da shi layi guni min al-haqqi shay'a bare ma abin da baka da tabbas akai. Don haka jama'ar musulmi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya rubuta wannan littafin Iqtida'u Siratul Mustaqim, wallahi ya gama rubutun littafin nan da shekara 470 sannan aka haifi Sheikhu Ahmad Tijani. Don haka ba wai sai bayan bayyana zamanin Sheikhu Ahmad Tijani ne ma aka yi littafin nan ba, an gama rubuta littafin da muke karatunsa din nan da shekara kamar 470 sannan aka haifi Sheikhu Ahmad Tijani. Amma ka ji maganar da yake, sai tana tafiya bisa ka'ida, domin magana ce da yake amfani da ayar Al-Qur'ani da kuma hadisin Annabi Muhammad. Mu koma littafin. Yace au iqamatu ma yuzannu annahu hujjatun fi ad-din, zaka samu malamin da ke kokarin ya tsayar da wani abu wanda ake zaton cewa hujja ce a addini, walaysa bi hujjatin al-hali, abin ba hujja bane. Wa hadha ad-darbu, kun ga wannan salo na kirkiro abu a jingina shiga Annabi Muhammad, min anwa'i akhlaqil yahud, yana daga nau'ukan halayyar yahudawa. Wa zammaha kathirun, kuma Allah da kansa ya kushe ma kirkiro wani abu a jingina shiga Allah ko a jingina shiga Annabi a cikin nafsoshi da dama, liman tadabbarahu, ga duk wanda ya la'akari da shi fi kitabillah, a littafin Allah, wa sunnati rasulihi, da sunnar annabinsa Muhammad, thumma nazara bi nuril iman, wanda ya dubi ayoyin alqur'ani, ya dubi hadisan manzon Allah, ya sa lura a ciki, ya kuma sa imani, ya cire son zuciya, ila ma waqa'a fil ummati, sai ya dubi yadda rayuwar al'ummar musulmai take a yau, min al-ahdathi, na abubuwan da suke aukuwa, sai ya ga ashe tuni annabi ya riga yayi bayani. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku. Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai. Ka sani ba ko da kai tambaya.
Tambaya ta farko ita ce wa waɗannan masu canza ayoyin Allah su ne Al-Qur'ani ne?
Da na ce ana canza, ban ce an canza ayar Allah ba, ina jin abinda na faɗa shi ne ba za a iya canza ayar Al-Qur'ani ba. Ma Ibn Taymiyyah ya ba da misalin malaman da suka yi ƙoƙari su ga sun canza ayar Al-Qur'ani ɗin, ya kawo misali da malamin da ya canza wasali a wajen karatun wa kallama Allahu Musa taklima, ya karanta wa kallama Allah Musa taklima, amma babu wanda zai iya canza Al-Qur'ani har abada, Allah ya tsare shi.
Yace kamar yadda malamin ya bada misali cewa al'umma za su ga wasu mutane da ke da bulala kamar jelan shanu, shin akwai wasu sauran misalai ne na nau'in irin waɗannan bayan Allah shin al'ummar da su ta yau?
Ko kai ka fahimci tambayar tashi?
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،